ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له أبدا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau kwanan wata 14 ga watan 4 shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 19 ga watan 8 shekara ta 2024 alisafin Turawa. Za mu dora kan karatunmu na muktasaru da muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya'us Sunna da ke kofar Nasarawa a cikin birnin Kano, Najeriya. Yau muna darasi na 154 insha Allah, bayan dogon hutu da muka yi tun daga azumi sai yanzu Allah ya dawo da mu. Muna can wajen karshe-karshen littafin, a wajen bayani akan ghazawat, yaƙuƙuka da annabi yayi. Faslun fi ghazwati Khaybar, anan za mu tashi. Wanda suke da littafi irin nawa, shafi na 229 a tsakiyar shafin, za mu tashi inda malam yake mana bayani akan darussan da ya kamata mu tsinta a cikin yakin Khaybar da aka yi shi a shekara ta 7 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Daman haka yake, in ya kawo fasali akan yakin, to yana mai da hankali ne akan masail fiqhiyya, mas'aloli na fiqhu na addini da musulmi za su koya su rinka yi, saboda rayuwar manzon Allah gaba daya abun koyi ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai a kawo yaki, sai a ce to ga darussan da zamu dauka, abinda annabi ya so musulmi su koya a ciki. Ba wai zai kawo tiryan bayani dangane da yakin bane, daga kaza an yi kaza, daga kaza an yi kaza, a'a, fiqhun yakin yake daukowa, abinda aka aikata wanda shari'a ne musulmi su yi aiki da shi a cikin yaki. Yau za mu yi magana akan abin da ya fara shi ne, wa minha jawazu at-tafa'ulu bal istihbabuhu kama tafa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati bil masahi wal fu'usi wal makatili ma ahli Khaybar fa inna dhalika fa'lun fi kharabiha. Tayyib, abinda ake nufi da tafa'uli shine a takaice a Hausa kyakkyawan fata, shine tafa'uli. Mu a musulunci ana so musulmi ya zama mai kyakkyawan fata, kuma ya rinka yin kyakkyawan fata. Kamar kaga wani yaro kace, kai wannan yaron insha Allah zai yi albarka. Na'am, ba gaya maka aka yi ba, kuma baka da ilimin gaibu, amma kana masa kyakkyawan fata ne, zata masa kake yi. To ya halatta a yi wannan a musulunci, kuma idan an faɗa ɗin Allah yakan sa a dace. Kaga gonar wani, sai ka ce, kai wannan gona insha Allahu za a girbi masara ba kaɗan ba a cikinta. Kyakkyawan fata, damanar bana, kai muna sa ran za a yi ruwa, za a samu alheri, za a samu sauƙin matsin rayuwa. Kyakkyawan fata shine alfa'alu. Kaga hadiri ya taso, sai ka ce insha Allah wannan hadirin yana ɗauke da alheri. Kaga yaro yana ta zazzaɓi bai da lafiya, sai ka ce wannan insha Allah wata cuta ce da take damunsa, Allah zai kore ta a jikinsa, shikenan ya samu lafiya. Da haka irin wannan abinda mutum zai rinka fada na kyakkyawan fata ya ga wani abu sai ya fassara shi da wani abu positively shine alfa'alu yake aiki ba wai kaga abu kai mummunan nufi ba shine fa'alu ba dan ka shi fa'al yana alaka ne da kyakkyawan fata da kyakkyawan nufi an ga yaro a gida yana da katan kai sai uwar ta ce wannan katan kan da muke gani karatu ne a ciki kaga ai bai zo ya girma ya karatun ba fa'alu ne an ga yaro ya je makaranta baya cin jarabawa ya ta faduwa baban sai ta dukan sa sai uwar sa tace dai na dukan sa babban dan kasuwa ne a nan daga bai ci jarabawa makaranta ba amma kuma Allah zai masa wata irin baiwar da zai zo al'umma su amfana da shi sama da wanda ya ci jarabawa daga duk yanda dan adam Allah ya ajiye shi akwai amfanin shi to in kun ga abubuwa a rayuwa ku rinka kyakkyawan fata ku daina mummunan fata shine gabar karatun mu ta farko saboda manzon Allah yayi a Khaibar ya ga kafiran nan suna ta fita da almasahi da almakatin duk kayan fada ne da kayan yakin su wanda suka yi tanadi da kayan noman su wanda suka tanada ya ga suna ta fita da shi yace to alhamdulillah wannan yana nuna cewa mun gama da Khaibar sahabbai ku kwantar da hankalin ku an kammala da su ba gashi suna ta fita da waɗannan kayayyaki ba alama ne na rushewar su wannan kyakkyawan fata ne suna shigowa za su shiga Khaibar in suka gansu annabi sai ya faɗi wannan kuma haka aka din aka samu nasara a kansu sai da aka zo aka kwace garin gaba ɗaya a hannunsu to haka mutum duk musulmi idan ya ga wani abu ya samu mutane ƴan uwansa sai ce jama'a ayi haƙuri wannan abun alheri zai zama mana nan gaba yanzu misalin matsin da ake ciki da damuwar da ake ciki kaga mutane ai sun da ku to sai mu ce muna kyakkyawan fatan zaben da za a sake nan gaba ba lalle wataƙila mutane su yi sakaci su yi zaɓe a kan taliya ba kyakkyawan fata ne wataƙila mu canja tunaninmu na zaɓe a kan kuɗi tunda ai yanzu jikinmu ya gaya mana muna nan muna ma jin jikin to wataƙila mu fitar da ingantattun mutane a cikinmu mutane masu nagarta a cikinmu mu cire ƙabilanci mu cire ƙiyayya da gaba mu cire zafin ra'ayi na jam'iyya da siyasa mu nemi mutumin kirki kawai mu tallafa masa yanda muka fito din nan muka girgiza ƙasar nan to mu girgiza ta a ƙura ko ba ka bane to muna kyakkyawan fata to mun gama da wannan shine ake ce da shi al-fa'alu kyakkyawan fata an sa masa suna wato an-nur sunansa an-nur sai ka ce wannan yaron insha Allah rayuwarsa za ta yi haske dan duk suna daman da musulmi ya kamata ya sa wa ɗansa yana amfani ne da fa'alu ya sa mai suna ka sa masa Abdullahi kana so ya zama mai bawan Allah mai bin Allah ka sa mata suna Maryam kana so ne su zama baiwar Allah mai yi wa Allah da'a duk sunan da zaka zaba na dan da aka haifa maka to ka zaba suna mai ma'ana mai kyau na wani sahabi dan yaron yayi koyi da irin wannan sahabi ko na wani malami shahararre alal aqalli yaron yaji cewa an sa masa sunan malami to bari yayi wani abu da zai gaji sunan malami ko sunan wata baiwar Allah babba a cikin sahabbai aka sa sunan yarka to sai ta ji an mata fa'alu ne ana tsammanin ta yi koyi da wannan matar wa annan naqada yasri fi haqqi an-nisa'i wa dhurriyya إذا كان الناقدون طائفة لهم شوكة، أما إذا كان الناقد واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقد إلى زوجته وأولاده، كما أن من أحضر دماءهم ممن كان يسبه لم يسري إلى نسائهم وذريتهم، فهذا حديث صلى الله عليه وسلم في هذا وهذا. وسي مسألة تقوى ورور القوري bayan an kulla shi tsakanin abokai na zama musulmi da wanda ba musulmi ba. Na'am, ana iya yin hilf kawance, ana iya yan uwantaka da alƙawarin zaman lafiya. Mutane ne addinin su biyu suna zaune a gari ɗaya kuma suna so su zauna lafiya, kowa ya bar kowa ya rayu, yayi kasuwanci, yayi noma, yayi mu'amala. To ana zuwa a zauna a yi alƙawari a rubuta, kar ku yaƙe mu, mu ma ba za mu yaƙe ku ba, kar ku tsokale mu, mu ma ba za mu tsokale ku ba. Idan wasu sun zo za su yaƙe ku daga wajen gari, mun yi alƙawari duk da mu musulmi ne za mu kare ku. Idan kuma kuma 'yan uwanku kafirai suka zo za su yaƙe mu daga wajen gari, kuma 'yan garin mu ku yi alƙawari za ku ɗauko makaminku ku taya mu mu yaƙi don mu kare garin mu, mu kare al'ummarmu. Ana iya wannan alƙawari a zamantakewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. To ana iya kuma warware alƙawari, shine an-naqba, warware alƙawari. Wataƙila an fahimci ha'incin wani, yaudarar wani, wani daga cikin jama'ar, ko kuma an gano suna wani kulle-kulle na cutar da musulmi da musulunci a cikin zaman alƙawarin. To ana iya warwarewa a gaya musu a ce an warware wannan alƙawari. To amma akwai bambanci, Ibn Qayyim ya bayani a nan dangane da warware alƙawarin mutum ɗaya da kuma warware alƙawarin ƙungiya da jama'a. Yace idan ƙungiya ne da jama'a suka ce sun wani warware alƙawari na zaman lafiya da aka yi ko na sulhi da aka yi, idan a ƙungiyance ne a jama'a, to wannan warware alƙawarin ya shafi har zuri'arsu da 'ya'yansu da komai da komai, tunda jama'a ce ta zo ta yi. Amma in wani mutum ɗaya ne a cikin ƙabila ya ce shi bai yarda da wannan sulhu da alƙawari da aka yi ba, shi ya fita a ciki, to shi kenan. Idan aka ce an karɓi warware alƙawarinsa, to ya taƙaita ne a karan kansa shi kadai, banda 'ya'yansa, banda matansa, don ba su goyi bayansa ba. Kun gane? To wannan shi ne fiqhun da malam yake so ya nuna mana. Wannan naqd yasri fi haqqin nisa'i wa dhurriyyati idha kana an-naqiduna ta'ifatan lahum shawka, suna da ƙarfi, suna jama'a ce. Amma idha kana an-naqidu wahidan min ta'ifatin lam yuwafiqu baqiyatu, shine wanda ƴan uwansa ba su yi masa muwafaqa ba, sauran ba su yarda ba akan warware alƙawarin, to wannan la yasri an-naqdu ila zawjatihi wa auladi, wannan warware alƙawarin baya shikewa ya tsallaka hatta ainihin wato matansa da 'ya'yansa gaba daya. Kamar yanda wanda yayi zagi, aka samu zagi tsakanin juna, anna man ahdara dima'ahum mimman kana yasubbuhu, wani ne yake zagi, akwai masu zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi yace duk wanda kuka kama ya zage ni, jininsa ya halatta. To wannan hukunci da Annabi ya faɗa, to wani ba zai je ya haura wa 'ya'yan mutumin da matan mutumin ba. Kun fahimci wannan? Saboda mutum ɗaya ne an yi wannan, kamar irin su Ibn Khattal. Ibn Khattal wani mutum ne bai da aiki sai zagin Annabi a zamanin Annabi. Labari ya zo manzo Allah ya ce duk inda aka kama shi a kashe shi. Ana yin wannan a musulunci, wanda ya yi ta'adi, ya yi ɓarna, to aka ce jininsa ya halatta. To irin wannan hukunci, to ba a cewa bari za a je jininsa ya halatta, matarsa ma, 'ya'yansa ma, a'a. Kun ga adalcin shari'a kenan. In wani ya yi laifi shi kadai, to ai masa hukuncinsa shi kadai, kar a hada da matarsa da 'ya'yansa da zuri'arsa. shine karatu yake so koya mana. An gane wannan? To wannan shine hukuncin annabi fi hada wa hada. A cikin wancan hukunci na farko na warware alƙawari da kuma wannan hukunci na a kashe wani da ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam. To sai matsala ta uku. Wa minha jawazu itqi ar-rajul amata huwa ja'ala itqaha sadaqaha wa yaj'aluha zawjatuhu bighayri idniha wala shahudin wala waliyin wala lafd tazwijin ibn al-qayyim. Duk a cikin yakin Khaybar mun koyi matsala ta uku ko a karatun mu kenan. Ya halatta mutumin da yake da baiwa, an san baiwa ko, wanda yake da baiwa ya halatta ya ce ya yanta ta, ya tashe ta daga matsayin baiwa ta zama mutum cikakke. Shi bawa, in bawa ne to rabin mutum ne. Kun gane rabin mutum? In diya ce za a biya, rabin diya za a biya. Komi hukuncinsa a rabinka ne, kai yanzu kai ɗa ne cikin ji. Amma bawa half ɗinka ne, rabinka ne. Ya zama rabin mutum ne saboda kafircin da aka same shi yana aka je yaƙi, aka ribato shi da ƙarfin tuwo aka taho da shi. Ya ƙi yayi musulunci, an je jihadi aka kama shi da shi da matarsa da ƴaƴansa duk aka kamo su. To ya zama bawa, sai ya tafi gona, sai ya tafi shara, sai ya tafi kiwon tumaki da dabbobi, saboda ya yardar wa kansa da yayi musulunci gwanda ya ɗauki wannan kaskanci. To bawa dukiya ce a cikin dukiyar musulmi. Dan ana lissafa mutum yana da arziki, ya ce ai yana da bayi dubu, yana da bayi kaza, kai su kasuwa ake a kasa su a sayar da su. Mutum ne da cikakkiyar halitta komai da komai irin naka, amma bawa ne. A ina ake samun su in an je yaƙi? Abinda aka rarumo na ganima na kuɗi da mutane duk sun zama bayi. Kamar yadda aka kama sayyidina Yusuf alaihi salam, kamar yadda Allah ya kawo kissar da ƴan uwansa suka jefa shi a rijiya don su kashe shi, Allah ya zaɓa masa da ya mutu, wanda a ɗauko shi a tsince shi ya koma a matsayin bawa. Bayan shekaru insha Allah ya sake dawowa matsayinsa. Ƴan uwansa suka ɗauke shi saboda ƙiyayya na ƴan uba. An gane? Suka ƙi shi, annabi Yusuf, suka kama shi. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lahu wajhu abihi wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Qala la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabati al-jubbi yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Suka ce qalu ya abana inna dhahabna wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Kala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jameel wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Daga nan kissa ta fara. Suka kama shi da wulla shi a rijiya suka jefa shi. Ya mutu an huta da shi. Ashe da ya fada rijiyar, sai mala'ika ya nuna mai ga wani dutse sauka a kai ka zauna. Ana tajjabalin ruwa an ɗauka ya mutu. Ashe yana nan yana zaune. Wasu matafiya وجاء السيارة فأرسلوا والده فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة وأسروه بضاعة سيني مالي شيء سكا زرقوا قا يا رو يكاما بان الله يكاما عند يوسف سكا جيبوا قنا دنوي سنة ليك عسي سكا قمو تنة يريكي بس أهلتا باس كا يوم من يبقى بانتوا كدوه شيرن الله. Ya kamata su ruga da gudu. Kai da ka zo ɗiban ruwa a rijiya, ka ga mutum ya kama, ai sai ka gudu. Suka ce a sun yi tsuntuwa babba, suka jawo shi Allah ya riƙe igiyar ba ta tsinke ba, sai da suka fito da shi suka ga ɗan adam ɗin da ba su taɓa ganin mutum mai halitta mai kyau irinsa ba. Babu mamaki, tun da ɗan tsuntuwa ne suka kama shi ya zama bawa. Aka je aka kai Annabi Yusuf kasuwa aka ɗaure shi kamar yadda ake ɗaure rago a kasashe a taya. Qur'ani ya ce wa sharahu bi samanin baksin da rahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin. Aka saye shi araha bi samanin baksin, Allah ce da rahima ma'duda, wasu ɗin ƙididdigan gundinarai aka saye Annabi Yusuf a matsayin bawa. Shi ne har aka ɗauke shi aka kai shi gidan sarki, ya zama yaron gidan sarki, ya zama mai aiki. Har abin da ya faru ya faru. Bawa kenan, ba wai bawa ɗin ba ne, a dole aka mai da shi bawa. To shi kaga wannan bawa ai ba a yaƙi aka same shi ba, wani yanayi ne kawai ya sa aka same shi. Da haka bayi inda ake samun su ta hanyar yaƙi. Mata kuma su ne sadaku, in mata ne a ciki sai a mai da ita sadaka. Me ya sadaka a mai da ita gida? Ko dai ta zama yar aiki, yar tankaɗe, yar shara, yar koran dabbobi, yar kulawa da gida, yar dafa abinci, kamar dai masu aiki, amma ita baiwa ce. To ita tana da hukunci daban da yar aiki. Ita baiwar mai gidan yana iya mai da ita matarsa. Mata amma ba ta da matsayin ainihin mata diya, tana da matsayin baiwa ce ita. Ina fata ana fahimta. Sai dai shi mai gidan idan ya ga dama ya ƙara mata daraja, ya yi mata upgrade, ya ɗaga ta daga sunan baiwa ya kai ta ta zama mai diya. To shi ne nan Ibn al-Qayyim yake mana bayani cewa ya halatta mutum ya ƴanta baiwarsa, ya juzu lirrajuli ko minha jawazu itqi rajuli amatahu wa ja'ala itqaha sadaqa. Ka ƴanta baiwar gidanka ka ce ke yau kin samu freedom, amma kuɗin ƴanta ki ya kamata ki bani kuɗi na ƴanta ki. Saboda shi ƴanta bawa akan ɗora mai wani adadin kuɗi a ce ka je ka nemo kuɗi kaza, in ka kawo ka zama cikakken da. To yanzu ba ta bada ko kwabo ba. To ya halatta mai gidan ya ce na ƴanta ki kuma zan aure ki. Ta ce ina sadakinta, saboda ba aure sai da sadaki tunda ta zama iyaye, ba ta zama ƴa ba. Me ya sadakin ki? Kuɗin ƴanta ki. ƴanta ki shi ne sadakin ki, shi ne waja'ala itqaha sadaqaha. Na ƴanta ki kuma kuɗin ƴanta ki shi ne sadakin, kamar yadda Annabi da kansa ya yi wa wata yarinya da aka ribato ta a yakin Khaibar mai suna Safiya binti Huyay ibn Akhtab. Mace ce yar gidan wani Yahudi ne babba a Khaibar, babban su ne. Daga yin sabon aure, mijinta da yake Yahudi ne mai kishin Yahudanci sai ya ɗauko matar, ita ho da ita yaƙi, ki zo mu je a yaƙi Muhammadu tare. Yar amaryarsa ita ho da ita. Aka je aka sare shi, shi kan aka kashe shi, ita kuma aka kame ta. To mace ce mai halitta mai kyau kuma ƴar manya. Sai aka ba wa wani sahabi cikin rabon yaƙi da aka samu, sai ta fada kason dihiya, dihiyatul kalbi. Sahabin nan mai kyakkyawan halitta wanda mala'ika Jibrilu yake zuwa wurin Annabi da kamarsa, sai sahabbai suka yi mitin suka ce kai wannan yarinyar bai kamata a batta a hannun wani a cikinmu ba, kawai kai a bada ita wa Annabi, Annabi ya aure ta ko Annabi ya rike ta, at least yar manya ce, zamanta a wajen Annabi ko zai sa gidansu su yi ta musulunta. Annabi ba shi ya neme ta a farko ba, sai aka kawo masa ya ce ba laifi, yana karɓanta ya ce to an ƴanta ki kin zama madiya, kuma kuɗin ƴanta ki da ya kamata ki bayar shi ne sadakin ki, ya aure ta ya kuma tare da ita. To wannan hukunci ne na musulunci, lau kana ana yaƙi an samu. To mata ku da ake samu a gidan wasu manya a matsayin bayi, ba bayi yanzu, a fahimci wannan, mata da ake samu a wasu gidaje na manya, babu wani yaƙi da aka yi a nan a tarihi da aka ce ga waɗannan a matsayin bayi. ‘Ya’yan talakawa ne kurin aka je aka samo su a wasu wurare aka murƙushe su aka mai da tubani. Don haka ya kamata manya su gyara, su gyara, su gyara. To shi ne Ibn Qayyim yake cewa, kuma shi ubangidanta zai iya yi mata haka ko ba da izininta ba. Yanzu kaga idan za a yi aure a shari'a, ai sai an nemi izinin mace ko? To in dai wannan ‘yantawan ne, to ya halatta namiji ya yi wa mace haka baiwa, ya ‘yantata, ya mayar da kuɗin ‘yantata shi ne sadakinta, ya aure ta kenan, ko bai gaya mata ba, ko bai kafa shaida ba, ko bai saka wali ba, ma'ana babu a wannan auren da za ka auri baiwarka ka ‘yanta ta ka ba ta kuɗin, ma'ana ka ce mata kuɗin ‘yancinta, ‘yancinta shi ne sadakinta, ba buƙatar wali, ba buƙatar shaida, kamar yadda idan an zo a ɗaurin aure za a samu wali, a samu shaida. Wala lafzu tazwij, ba a ma amfani da lafazi na cewa na auren maka ita, ba a yi, ba a yi. To kaga wannan wani wato wani fakiriwa yiwa hukunci ne, wato hukunci ne na daban, wanda mu a shari'a abinda muka sani mutum baya cewa ya auri mace dole sai dai da sadaki ɗaya, da waliyi biyu, da shaidu uku, sannan sai an nemi izinin mace. To amma wannan tunda baiwa ce, alfarma aka yi mata aka dawo da ita daraja ta ɗan adam mutum cikakke, to in har yanayi ya kawo haka, Allah ya sa aka je aka yaƙi aka samu bayi, mutum zai iya yi wa ɗaya daga cikin matan da aka kawo masa cikin ribatattun yaƙi ya yi mata haka koda bai nemi izininta ba, koda ba a wali, babu shaida, babu lafazin an auren maka, babu ya halatta. Hukunci na hudu na yau, kun gane wannan gaba gaba ne. Wa minha jawazu kadhibil insani ala nafsihi wa ala ghairihi idan lam yatadamman darar zalika alghayr idan kana mutawassilan bihi ila haqqihi kama fa'ala al-hajjaj bin Allah wa minha qabulu hadiyati al-kafir. Hukunci na biyar a karatun mu yau da zamu karo da shi, ya halatta idan aka ka shiga wani yanayi wani haƙƙinka zai salwanta ko kuma za a halakar da kai ko za a ƙwace maka wani abu naka, ya halatta kai ƙarya, ƙarya ta halatta kai ƙarya ma wani ma, ka yi amfani da sunan wani ka yi ƙarya don ka kubuta, don a kubutan maka da haƙƙinka, don ranka ya kubuta. Ku gane ba, muna magana hukuncin shari'a ne, wanda ransa zai salwanta ko wata dukiyarsa za a ƙwace ta ko wani mutuncinsa za a taɓa, ya halatta ya yi ƙarya da sunan wani dan kada ya fada cikin wannan yanayi, amma da sharadin ƙaryar da zai yi ba za ta cutar da wancan da ya yi amfani da sunansa ya ƙaryar ba. Kenan, wannan tana daga cikin ƙarerayin da suka halatta. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, wani zalimin sarki mai ƙwacewa mutane mata, ya gan shi da matarsa Saratu ko? Ya ga kyakkyawan mace, lafiyayya, matar Annabi ce, mahaifiyar Annabi Isma'il. Ashe wannan sarki, duk mutumin da ya zo in ya taho da matarsa, to kana cewa matarka ne zai ƙwace ta.
ta shiga tafi an kwace ta ba ta kaba ci
da yazo sai da ya tambaye shi matar ka ce sai ce yar uwa ta ce kaga ai ba ai matar sa ce amma me yasa yayi wannan dan za a kwace masa wani abu na ci barayi ne azzalumai suka saka a gaba za su yi maka wani ta'addanci kona duk ƙaryen da zaka iya tunowa a lokacin ka gaya musu ka tsallaka ya halatta saboda za su zalunce ka su karɓi wata dukiyarka ko su karɓi ranka to in ka iya tuno wani ƙaryen da zaka tsallake ka ko kuta to kai saboda wannan sahabin Hajjaj bin Allah yayi kamar yadda aka faɗa yakin Khaibar a cikin kisa ga ma kisa Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam amma fa ya zama wannan ƙaryar da zaka yi ba zai sabbaba a cutar da wani ba kamar a ce kudin maye ka ce kudin wane ne sai kuma kai a sake ka aje a kama wane ne to kaga ai zai cutar da shi wani babban ma'aikaci yayi wa wani hanya ta haram yayi ta tura mai kudi da sunan taimako da kasuwanci da waye aka zo za a kama shi ina ka samu wannan kudin sai ce a nawa ne ka faɗa fa in ba haka ba yace nawa ne a lokacin da zai faɗi gaskiya zai ce wa wane ne ya bani minista na kaza gwamna na kaza sanata na kaza a wane ne na kaza wani ne jami'in gwamnati shi yake turo mun kudi aka buga aka raya yake faɗi sunan mutum yayi ne dan ya kukutar da shi shi a wajensa tun da ya taimake shi duk da cewa ta hanya haramtacciya ne ya taimake shi yana ganin ba zai kunya tashi ya tozo tashi ba ya yarda inda shi yake cin moriyar kudin wanda duk masifar da za ta same shi iyakace a ce an kwace kudin ne da ya faɗi sunansa a kwace kudin kuma a tozarta wancan din sai ya zaɓi wanda yayi ƙarya ya ce na sani in ya so ya girbi azabar ƙaryar to amma dai wannan akwai ya shigo haka a ciki akwai ɗan damuwa ba tattauna za mu yi akan wannan ba at least dai ya yi ƙarya ya me ya kubutar da wani to shi ma wannan babin akwai shi a shari'a musamman in kaga za a zalunci wani zaluncin da ya kai ya tozarta rayuwarsa ko iyalinsa sai ka kirkiri wata magana sai ka faɗa Allah ya kubutar da shi to duk wannan yana cikin jawabin da Ibn al-Qayyim yake faɗa Allah ya masa rahama hukunci na biyu shine ya halatta a karɓi kyautar kafiri idan wani arne ya baka kuɗi ya halatta ka karɓa in wani arne ya baka dalolin kuɗi ya maka ihsani yajuzu jawazu yajuzu qabulu hadiyati kafir kafiri idan ya baka wani abu a shari'ar musulunci ba laifi bane idan ka karɓa ba wasu malamai suna cewa idan ka tabbatar yana mu'amala ne da haram to bai kamata in ya baka ka karɓa ba saboda annabi ya ce wa Qurayshawa lokacin da za a sake ginin ɗakin Ka'aba ku kawo taimako ba musulmi bane yace ku kawo taimako mu gina ɗakin Allah saboda ya rushe amma duk wanda ya san yana mu'amala ko da ke su Qurayshawan ne kai suke faɗa ba annabi ba Qurayshawan ne da kansu suke faɗa cewa ku ba da taimako mu sake ginawa Allah ɗaki amma banda wanda ya kawo taimakonsa ya san yana mu'amala da haram yanzu kaga a ce fatawar da ake cewa ya halatta in kafiri ya bada kuɗi a gina masallaci sai a ce eh in ba a da dalilin cewa kuɗin da yake mu'amala kuɗin gidan giya ne kuɗin caca ne kuɗin karnuka ne kuɗin kaza ne ya halatta in ya bayar a karɓa ya halatta kafiri ya baka taimako ka je ka gina gida ka je ka biya kuɗin makaranta ka je ka ci abinci ya halatta idan kafiri ya ɗauki kuɗi ya baka ka soke ka ce oga na gode a ga Ibn al-Qayyim ya ƙare mu ƙwarai
duka wannan akwai dalilai a cikin yakin Khaibar din to amma lokaci bai zai ban mu mai ta dauko incidents din kadiyar wata fada ba amma dai yana shiro mana madarar karatu mun gama da wannan sai abu na shida summan sarafa ila wadi alqura wa kana biha jama'atu min yahud falamma nazalu istaqbalahum yahud biryami fa qutila mid'am abdu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فقالوا هنيئا له الجنه فقال كلا والذي نفسي بيده ان شمله التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا ابو نشيدا وانا حديث صحيح ني رواه البخاري في المغازي ده كما مسلم في كتاب الايمان رواه ابي هريره شي كما wannan hukuncin da yake nuna mana duk mutumin da ya dauki kayan wasu ko kudin wasu na al'umma wanda kayan jama'a ne sai shi ya dauke ya cinye ya hana kafin araba mutane ya kwashi to wuta ya dauka jami'in gwamnati ne dan kasuwa ne dalibi ne a makaranta mu'amala ce ta zama unguwa duk abin da ya shafi kaya na mutane kuma an ce gashi araba sai wani ya sace sai ya debe sai ya soke sai ya amfani da shi to in wannan abin igiyar takalmi ce wallahi sai ya shiga wutar jahannama ya dauko shi shine kurin hukuncin da zamu dauka ana abin da ya faru ibnu tamiya ya kawo mana yace manzon Allah ya tafi wadi alqura ya tarar da wasu jama'a cikin Yahudawa lokacin da suka sauka a wannan guri kurin sai suka ji bari kibiyoyi tau 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 ba a wani kawai sai suka ji harbi adawa aka yi ta harbin sahabbai da annabi a wadin qura wallahi a lokacin akwai wani bawa a gidan annabi bawa da muku bayanin bawa da su sunansa Mid'am sunansa Mid'am Mid'am hau wata kibiya ta zo ba a san daga ina take ba yana kula da dabba annabi sallallahu alaihi wa sallama kawai sai aka ji kibiya ta harbe shi aka duba aka kasa gane daga ina ne sai ya mutu sahabbai suka ce kai wannan yaro ya dace da gidan aljanna Mid'am ya dace hani Allahu aljannata ma dalla aljanna 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 bawan annabi ne sannan kuma gashi a yaki kafare suka kashe shi ya ji dadi wallahi suna gama fadan wannan annabi ya ce kalla annabi ya ce sam ba haka bane a'a ya ce yana wuta la ilaha illallah jama'a ina so mu gaya duk ni dai a rayuwata a cikin dan abin da nake karantawa wannan hadisin yana cikin hadisan da suke firgita ne ina tsoron wannan hadisin duk radda na karanta shi wallahi sai na ji tsoro malam wannan bawan a gidan annabi yake manzon Allah yake yi wa hidima kuma aka zo yaki aka harbe shi da kibiya sahabbai suka gaba da sahabbai suka tafi akan cewa dan aljanna ne saboda waɗannan dalilan da na gaya muku annabi ya ce kalla sam ba magana kuma ba su koshi ba kuma wallahi ba za su koshi ba mu dai za mu yi ta mutuwa kan mu ta shan wahala yanzu a ƙasar nan malam kosai fa ya gagara mutane kullura ni kullun nakan buga muku misali na gida da an kaba titin nan da sannan da nan zaka karya ka je ka bada naira 100 a yanka ma biredi ka dan hada da kosai ka a hanya akan titi ka ci ka sha ruwa fiyawa ta dai ka tafi aiki ba zaka nemi abinci ba sai bayan azara wallahi yanzu zaka yi muguwar tafiya mai tsawo mai kosai ba zaka gani ba wake ya haura 200,000 abin 8,700 muna cikin karanta littafin nan gashi nan muna cikin karanta littafin nan wallahi na sayi wake 8,700 buhuna. Amma yanzu in nazo mata na wake in ce kai shinkafa da wake ban so in ga wake rubu wallahi Allah ne gaya muku ba magana wasa ba da gaske ne nace a rage ya za a rage yara suna karuwa nace a rage su ma yaran a gaya musu yanayi ya canja in na ga wake da yawa a cikin shinkafa da wake a gida na fada nake saboda na da ku to ai dole mu fada sanatoci ma suna cewa a cikin yunwa suke ko ba haka bane ba sanata guda fa fito yace wallahi yunwa da ke ji ne to kaga ai gunda mu zo mu fidda kanmu ko kuwa a gigice muke waye jawo mana zalunci az-zulm daga ku ci da yawa ko ku ci kada nama da a garin nan baka da damuwa da ka dawo daga kasuwa bayan isha'i fi sai ka ga tukuba tsire zaka ga tsire wani wallahi wani mai tukuba ka san har layi biyu yake yayi wannan ya biyo da bayan wannan yanzu ya isa sai isa yawanci masu tsire sun daina ya garin nan ka san me wallahi ba riba wani mawuci yace mallam duk iya tsikar tsiranka in ka je ka sai wani ma ka zo kana tsikarawa wallahi sai an maka daje yace ba karamin mai karfin jari ne da dabara ba yake wannan ba ai kuma ku lura ku gani bini da kace sayo mun balango sai a ce ai yanzu ba za a samu sai an yi dogon tafiya an daina yi an daina da bini za ga yara yan mata shinkafa da wake daliya babu ta ita ta sai shinkafa ta yi jaura wallahi bai zuwa da koyaushe zaka zo bakin titi zaka ga mai koko tsohuwa ta zo tana koko a fannin roba da suga da wai bini ka ce ga 50 dina a baka yanzu babu me ya jawo arzikin da Allah yake ba wa Najeriya ne ya rage a'a wallahi karuwa yake abinda ake tona a ƙasa ribar da ake samu alherin da ake samu shine Allah ya rage ya daina ba wa ƙasar akwai wani shugaban da ya isa ya ce mana ba a samun kuɗi a ƙasar nan gafiyoyi ne suka ƙara yawa da beraye amma ku yi hankuri kun san wannan bayanin ba a so bari dai in bar shi a haka ya tsaya mu saurara a haka ba sa so wallahi ba sa so amma mun ji jiki kaga dole mai bayani yanzu kun gane wannan hukunci na shida ثم عبأ أصحابه ودعا أهل الوادي إلى الإسلام فبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير فقتله ثم برز رجل آخر فبرز إليه علي فقتله حتى قتل منهم 11 رجلا كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم ولم ترتفع الشمس قدر رمح حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها عنوة وعامل اليهود على الأرض والنخل ولما بلغ يهود تيماء ما وطئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وفدك ووادي القرى صالحوه على الجزية وأقاموا بأيديهم أموالهم وما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز إلى المدينة حجاز ومن وراء ذلك من الشام ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا الى المدينه ابن بكوي انا ادنقله ا wannan paragraph din ibn qayyim abin da ya nuna mana shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wadannan mutane yan wadil qura da suka kai wa annabi farmaki da sahabbansa da harbi da kibiyoyi har aka kashe midda abdullah Allah da ikon sa manzo Allah sai ce bari mu musu da'awa. Ba ce mu zo mu rama, mu zo mu yi kaza mu dinka. Ai ce bari mu musu da'awa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya zai musu da'awa, ya kiraye su zuwa musulunci. Da'ahum ila al-Islam. Ya hada sahabbai yace ku zo mu musu da'awa zuwa musulunci. Kurin sai wani a cikin su ya bullo ya fara fadin bakakken maganganu cewa in kun isa musulmi ku fito dama idan za a yi yaki gaba da gaba yanda ake yi sai ɗaya dan tsokala sai ibitin wanda ya shirya jarumi marar tsoro zai zo da takubansa ko da dokinsa da kayan fadansa da silkensa sai ya fito shine baraza kawai sai ya fito ya challenge musulmi annabi yana kokarin kiran su zuwa ga musulunci kawai sai wannan mutum ya ce ga shi ya fito yana fitowa Zubairu ibn al-Awwam yayi fot sai ya fito duka ɗaya masa ya zubar da shi wala kaji jarumai kaji maza yana fitowa fabaraza ilayhi Zubair fa qatala ana kiran ku zuwa ga Allah ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi musulunci har zaka lokaci ka in bai fito ba yin zage zagen in ba amsa ba ba zai shiga kan musulmi ne zai ce mata ne mata ne ku in wani ya isa ya fito haka suke fada in wani ya isa ya fito Zubairu sai ya fita suna haduwa ya zubar da shi dama Zubairu sunansa ha sai wani ya sake fitowa a cikin kafiran har kuma ta na ga muku yanda kisin ya faru annabi yana zuwa wurin ba aure suka fara harboki biyu sun buya a cikin bishiyoyi da kwararruka har suka kashe mai bawa to yanzu abin da yake faruwa ne yake muku bayani bayan an kashe wancan sai ba ashe sun shirya wannan alayi ne kawai sai wannan shi ma da fitowa yana fitowa fa baraza ilayhi aliyun fa qatalahu ali bin abi talib sai yace zubairu koma fito sai shi aliyu sai ya fito ya tinkari mutumin sai ya sake zubar da shi dama sunansa aliyu madaukaki ke hatta kutila minhum ahada ashara wannan ya fito a kashi wannan ya fito a kashi wannan ya fito a kashi sai da a karshe mutum 11 wannan yana nuna cewa ashe musulmi duk inda yake baya daukan kaskanci lima nuta daniya in aka ce kule ina cewa chas amma a yaushe a lokacin da yake da cikakken imani da bin Allah da takawa lokacin da musulmi ya saki addini za a ja shi a ƙasa ne a ƙasa kamar yadda yanzu ba mu da baki a ƙasa suke da mu to da su ake zuwa shagiya da su ake bin mata arne ba ruwansa da Qur'ani ko hadisi zai cuta musulmi sai ya cutar da arne bai zai yi ba hada kyakkyawa da mummuna da musulmi yake da abinda muka sani a Najeriya a kudu ake kidnapping arna ne kafirai suke kidnapping a kudu a iya shekarunmu da muka sani haka ne ko baka bane muna mamaki a ce yanzu wani ya saci wani su sun san abin da yanzu Allah ya takaita musu musulmi sun karba su musulmi da suka karba nasu da gaske suke yi yanzu duk inda aka kwashe ka ko aka kwashe wani wanda zai bugu waya a yi magana a biya shi kuɗi musulmi ne dan uwa da wahala ka ji ana magana da arni haka ne mun karba yake to yaya za a yi mu nasara akan abokanan gabanmu alhali mun koma ayyukan da suke yi muna na shi muke yi da a iya sanin mu ko yaro a nan Kano ya sani ba karuwa sai a sabon gari har zuwa ake a kalli karuwai suna shan giya a Abedi a wane ne New Town a Wacece duk sunan wurare da ake shan giya ba a san karuwanci ba a cikin kokowar birnin Kano sai an je sabon gari suka dama ba musulmi bane su sha giya amma yanzu ba sai mutum ya je sabon gari ba a cikin gari a cikin unguwanni a bakin titin mu yanzu din nan in zaka je kofar gidan Murtala nan zaka ga yan mata kala kala wanda zaka dauka akwai wurare a garin nan yan mata ko jiya wajen sha ɗayan dare ina wani wuri a nan gurin ana ta yayyafin ruwa-ruwa sai ga yara ƴan mata ƴan ƙanana ba su wuce shekara 17-16 ba a cikin samari tsundum suna ta harkoki suka dago kai suka ganna na gansu nace Allah ya isa a cikin gari tambayan da ne nace yanzu wannan ina uwarta yanzu wannan ina ubanta yara ne ƴan mashallo mashaya kuran amma ga ƴan mata gallagallan ƴan mata suna tattaransu wannan karuwa okoto ce ba okoto bane Bahaushe ya ce musulma ba kulata da. Daka zinace-zinace da ake yi a cikin gidaje da garuruka da unguwanni da dakunan samari da matasa da biki idan an yi gidan picnic gidan rawa gidan me da ba a gani inda ake kama mace ko ai wani abu sauran su sai an je gidan giya an yi kaza. Yanzu ko musulmi ne zai zo mai zuwa masallaci sahun gaba zai aurar da yasa budurwa zai je kama event center naira miliyan 3 ya gayyaci maza ya gayyaci mata a ce a kunna kida da waka. Yan mata su zo su yi rawa samari su kama su kuma a dau hoto akai ba a yi to ya zai mu nasara akan abokan gaba ya zai mu daga hannu mu ce wai yau Allah Allah ya saurare mu kuna kallo na ina kallon ku mu muke wai yau malam Bahaushe wai matansa sun fi karfin sa a gida wani fatalaka miskini yace mini malam wallahi ina neman addu'a yar karamar yarinya ta abincin da zamu ci a gida ya gagara aurar da ita din nan ina tabi ina neman taimako in samu kudin gado da katifa a yanzu haka din nan yau za a kaita wallahi tallahi malam babu kudin katifa ban gama biyan kudin gadon ba ma yace wallahi malam sai kawai naga ana raba invitation a gida na wannan yarinyar budurwa tana raba invitation da ita da uwarta ana buga waya yaushe ne ne kamu to ina ne gidan event center din yace har sun je sun kama event center yace a ina kuka samu kudi shi fa yana neman masarar da zai ci yana ta buge-buge zai aurar da yarsa a gigice yake ashe an hada baki da uwar yarinya ko da saurayin ko da ƴan uwa ko dangi duk gudumun wanda suka samu gaba ɗaya ba za su ba mai gidan ba shi suka harhada yarinya ta ce ba za a yi mata abun kunya a yi aurenta ba ta kama event center ba tantunin ta je ta biya kuɗi kida ya fara nuna ana jira za a tafi yace ku bani kudin event center nan je in ƙara sai sai wa yarinya nan katifa nace wa da cijin dan girman Allah ka kaita babu katifan nan don Allah kar ka kaita kai ka ci bashi kake katifa ko su da kudin wannan event center su sai mata katifa ko ka kaita haka ka ce wa mijin kai me ka nema a waje na ba diya ba ga ta na baka ina magana katifa Allah bai ce in kai ma katifa ba to waɗannan abubuwan suna damu na ƙwarai da gaske Allah ya raba mu da gaskanci amin duk lokacin da wani ya fito aka kashe shi annabi sai ya je tai musu wa'azi ku shiga musulunci ina muku bayani yadda dan adam yake daukan gaskanci ne me yasa wannan mutane ake ta kashe saboda sun isu bi Allah kai ma din yau in kai ka bi Allah wulakantuwa zaka yi hannun abokan gaban ka su jaka a ƙasa su tozartar da kai saboda ka bar Allah ka kasa fahimta ka kasa ganewa kana can kana neman solution din a wani wuri daban sun raba ka da Allah sun raba ka da tunani mai kyau sun raba ka da tuna shari'a ka manta da kai barna da laifin da kake yi kana tunanin samun waraka a wani wuri wani shaki wani shafiata shine zai jagorance ka ya zaka ka samu nasara a sai dai in ka kare ta addinin kuma daka dole musulmi mu dawo hayyacin mu san me muke mu roki Allah mu yi addu'a kuma ita kanta addu'ar sai ta samu shimfiɗa mai kyau take karbuwa ka gane ita kanta addu'ar ka daga ka roka din sai ta samu base mai kyau shimfiɗa mai kyau ba kowa ne in yaji yayi addu'ar ake karba ba Allah ya gara mana hannu manzo Allah ya ci gaba da kiran su zuwa ga musulunci har ya yake su har suka kai yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansu da suka sha wahala sai da suka debo abun hannunsu suka zo suka miƙa mai har kuma ta fa annabi yana zuwa wadin qura din me aka tarbe shi da shi kibiyo yau gashi da ya tsaya akan gaskiya gashi sun da kansu sun miƙo abin da ke hannunsu sun bashi da ƙarfi annabi ya buɗe wa da alqura unwatan ko anwatan yayi mu'amala da Yahudawa akan wannan guri na Wadil Qura da dabinan da suke wannan guri, yace ga ka'ida ga yadda za ku rayu. Yahudawan Taima'a sun samu labari irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, ya bude wannan gari na Wadil Qura da ƙarfi da ƙarfin tuwo, kuma ga yadda yayi wa Khaibar, ga yadda yayi wa Fadak, ga yadda yayi Wadil Qura. Sai su kuma suka ce to mu kan muna so su Yahudayan Taima'a kenan. Sai suka ce ya manzon Allah muna so kai sulhu da mu, za mu rinka biyan kuɗin haraji. To malam kaji asalin inda ake biyan haraji, asali a ƙasa wanda ba musulmi bane yake biyan haraji. Za ka zauna a ƙasan mutum da ba taka bace, to za ka biya a haraji. Ko kuma wanda ya zo yana neman alfarmar ya zauna a garinku, sai ku ce da shi ba za ka zauna ba sai ka rinka biyan kuɗin kaza kaza. Me ku gane ba? Kamar duk jirgin da zai sauka a airport ɗin Malam Aminu Kano, to hukumar jirgin sama ta saka wani kuɗi, jirgi bai zai sauka ba sai ya biya, ba zai tashi ba sai ya biya, saboda ba nasa bane. Kamar duk wanda zai zo ya yi maka amfani da wani wuri naka ne mallakanka, shi kuma bako ne zuwa yi, to ya ɗauki kaza ya bai. Amma yanzu al'amura sun canja, ɗan gida, ɗan ƙasa, ɗan waye shi yake biyan haraji? Akwai wanda wani bako yake biya ko kafiri yake biya wani daban, akwai kuma wanda ake maslaha a ƙasa, a zamantakewar ƙasa, gwamnati ta ce to dan mu iya rike ƙasarmu, mu iya rike jiharmu, to za mu rinka sassa kuɗin kaza, kuɗin kaza, kuɗin kaza, ana cirewa saboda kowa ya bada gudunmawa wajen raya ƙasarsa. Akwai wannan ya halatta ba laifi a karɓa wajen kowa. Suka ce a sulhu da su. Manzon Allah kuma mai son sulhu ne ya yi. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya juya ya koma Madina, yana cikin ɗaukaka da kuma ci gaba a cikin addininsa. To shine daga ƙarshe suna hanya, dare ya kama su, bacci ya kama su. Shine falamma kana bi ba'd at-tariqi arsa wa qala li bilal, sai ya ce wa Bilal, Bilal za mu kwanta bacci ko za ka yi gadin mu ka tashe mu in sallah asubahi ta yi? Ka taran mana asubahi, ikla'lan al-fajra. Bilal ya ce ba komai, zan tashe mu. Bilal yana ji annabi ya kwanta ya ta bacci. Bilal ma ba sai bacci ya kama shi ba, har asubahin ta yi, har rana ta fito, sai da annabi ya tashi. Aka ji aka tarar da Bilal yana ta sheka bacci, annabi ya tashe shi ya ce ina asubahin? Ya ce ka ya Rasulullah, an samu matsala wallahi. To Allah ya mana afuwa, Allah ya samu dace. Na so mu karasa fasalin gaba ɗaya, wani sati mu tashi Ghazwatul Fath, to amma lokaci bai bamu ba, bari mu dakata a nan insha Allah. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu dada. Wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe, Allah ya mana afuwa, sai rangwanta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.